وتعالى من في هذه المرحلة يقول لكم أشير لهما ربك وتعالى كمالي دليل الشيء يبالا كبير مرمض لمن هو المسلسل أشكى على وجدت على المرمض سمعت بشرط أجانا وجدنا نوما لهم كمالي
Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama bayan haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala wanda a cikin horewarsa da kudararsa ya ba mu dama muka zauna a wannan matattara mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wataala dake wannan babban cibiya mai albarka muassasatu Ibn Uthaymeen wanda ke wannan gari na Gusau a cikin jihar Zamfara muna ƙarfafa da godiya ga Allah da ya ba mu wannan dama muka halarci wannan zama domin mu gaisa da junanmu mu tattauna yayyemu abinda zai amfane mu a addinin mu da kuma rayuwar mu a wannan yammaci na Lahadi ko kuma ce yammacin Asabar daren Lahadi yau muna 11 ga watan Al-Muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana shekara 1445 a kidayen miladiya yau muna 29 ga watan 7 shekara ta 2023 kamar yadda dan uwanmu kuma malaminmu alƙali Malam Muhammad Ibrahim ya fadi cewa mun zo wannan ziyara ce ta zumunci ga ƴan uwanta da farfado da dadiyar kauna da soyayya wacce ta gudana sama da shekara 25 da suka gabata a yau Allah ya azurta shi Malam Muhammadu ya aurar da Yarsa Fatima ta aure wani dan uwa Malam Ibrahim Allah ya musu albarka a cikin auren su Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya kada dukkan fitina da ke tsakankaninsu sauran ƴan uwan mu matasa da suke kan hanya Allah kai musu kyakkyawan zabi na alkhairi haka nan su ma ƴan uwan mu mata Allah kai musu kyakkyawan zabi na alkhairi wadanda suka riga suka yi aure kuma Allah ka zaunar da gidajen auren su lafiya Allah ka yalwata mu gidajen auren mu ka bunƙasa arzikin mu Allah ka azurta mazaje mu rike matayen mu a tafarkin sunna matayen kuma Allah ka azurta su da yin mana da'a a tafarkin sunnan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda nasu ya sanar cewa wannan shine makasudin zuwa wannan gari sai muka ga mai amfani da dama idan an zo kuma a hadu da juna ƴan uwa musulmi a ga juna a gaisa a kuma yi wa juna nasiha babban jagoran wannan cibiya babban malamin hadisi masanin Allah malam Muhammad Kabir Umar Maru kamar yadda malai ya ce tare muka tafi kasan Saudiya bal asali ma daki ɗaya muka zauna da shi a farko da ƙarshe a farko mun zauna a daki ɗaya bayan kusan shekara ɗaya da dan wani abu ni na bar ɗakin na koma wani ɗakin daban amma ƙarshen karatun mu kuma shekaran ƙarshe tare muka zauna a gida ɗaya wani gida da jihar Kaduna ta kama yana hannuna tunda yana kusa da harami to da ni da shi muka zauna a wannan gidan har muka karkarka sun gabaki ɗaya shekara ta 2002 muka kuma dawo tare kuma har yanzu muna nan dai a tare cikin da'awa da kauna da fahimta da ainihin fatan alkhairi akwai ƴan uwa da dama waɗanda yake duk sun yi karatu a jami'a waɗansu mun yi tare da su waɗansu ba mu yi tare da su ba ga su a Sheikh Malam Murtala wanda yake shi ma can jami'a Islamiyya yi akwai su Malam Lawli Khamis su wannan muna tare da su a shekarun da muka tafi akwai su Malam Abbas akwai ɗan uwa ma da ya rasu akwai ɗan uwa da ya rasu ɗan uwa da ya rasu wane ne sunansa ko a sabbata ne malaci ko yawwa akwai kuma su malam Habibu anan duk suna cikin ƴan uwa da yake mun yi karatu tare to duka dai muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara mu rayuwar mu albarka Allah ka amfanar da mu da ilimi ka kuma azurta mu aiki da abin da muka sani na ilimi a kamar yadda nace a ka'ida idan aka zo za a yi nasiha ko wa'azi wacce wato take da alaka da aure to a ka'ida ya kamata ne a tattauna wani abu wanda yake da alaka da nishadi saboda aure cikin ababen da Allah ya sanya yana hatsar da zuciya yana kwantar da hankali yana ɗebe kewa yana ba da walwala da jin daɗi aure yana daga ciki in ka tsama ababe na imani zalla irin su sallah da take natsar da zukatan mummune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya dame shi yakan tashi zuwa ga sallah idan wani abu ya rasa nashi sai ya shiga sallah sai ya samu nutsuwa har wani lokaci yakan umarci Bilal yace tashi ka hutar da mu arina biha ya Bilal tashi ka hutar da mu mun gaji ka kira mana sallah dan a tsaye da sallah dan haka sallah tana hutar da zukatan mummune la shakka da irin karatun alqur'ani da sauran dangogi na ambaton Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub kamar yadda qur'ani ya kawo ambaton Allah yana natsar da zukatan mummune to idan ka aje wannan a gefe abin da ke da alaka da ibadu sallah to a cikin babin mu'amala babu abin da ke kawo nutsuwa da kwanciyar hankali da ɗebe kewa da jin daɗi kamar al'amarin aure to tunda haka ne ya dace a ce idan an yi biki za a yi nasiha ko za a yi wa'azi da faɗakarwa to a tattauna akan abin da ke da alaka da nasiha abin da ke da alaka da jin daɗi da nishadi da raha amma kuma a tabbatar da gaskiya a shar'ance a kuma kore ƙarya a shar'ance dubi misali ya zo a cikin asbabun nuzul sahabbai sun nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba su tarihi da zai ba su nutsuwa da kwanciyar hankali suke ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce an saukar mana da jihadi mun yi jihadi an saukar mana da shari'o'i da dokoki daban-daban duk bai gagare ku mun yi amma manzon Allah ko zai yi ku a dan ba mu wani tarihi ko ta kissa da za ta nutsar da zukatan mu sai Allah subhanahu wataala sai ya saukar da sautu Yusuf sai Allah ya saukar da sautu Yusuf kissa mai daɗi mai nishadi mai ɗeba kewa amma wanda ke cike da tarbiyya da imani da dora al'umma akan daidai shi yasa tun kafin a je da nisa sai Allah a farkon sura ya ce laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisaili a gaya maka cewa wannan ba kawai shafa labari bane kissa ce darasi ne rayayye mai haifar da tarbiyya da gina ruhi da imani da kyautata alaƙoƙa da sanin rayuwa da haƙuri akan rayuwa da fita daga wani yanayi zuwa wani yanayi duk an koyar da kai a cikin wannan sura da Allah ya gama bayani a cikin suran sai ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun da aka nuna maka cewa wannan ba labari bane kawai an tabbatar da gaskiya an kore ƙarya amma ta hanya na nishadi da natsar da zukata to haka yake in aka yi aure irin nasiha da wa'azin da ya kamata a yi kenan abin da zai bada na nishadi da walwala da kuma ainihin ɗeba kewa to sai dai akwai wata ƙa'ida sananniya a wurin malamai da suke cewa afdalul ilmi ilmul hali mafi bicin ilimi shine ilimin hali da yanayin da ake ciki ilimi na hali da yanayi da ake ciki idan ka tattauna akan wannan ilimin to ka tattauna akan abin da ya dace idan da yanzu na dauko masalan aikin haji ce bari mu muku magana akan aikin haji to an sa rashin fikihu saboda daga yau zuwa lokacin aikin haji muna kirdadan wata 11 to ai ba gaban ga magana aikin haji bane inda ba a karatu littafi ne yanzu ba ko mu ce to bari mu tattauna akan Ramadan ai daga nan zuwa Ramadan wata kusan 8 ne a gaban mu to amma abin da yafi dacewa sai mu tattauna akan halin da muke ciki duk da kasancewar lokaci ya tafi kware da gaske amma dama abin da muka so mu tattauna akai mummunan tasirin zunubi da sabo a cikin al'umma me yasa muka zabo wannan taken idan kai la'akari da halin da al'ummar Najeriya take ciki musamman arewacin Najeriya musamman mutanen Zamfara mutanen Kaduna mutanen Katsina mutanen Naija mutanen Borno musamman waɗannan yankunan in kai la'akari da irin halin da suke ciki na tashin hankali da bala'i da fitina da musiba wanda zaka ga cewa duk cikin mu nan babu wanda ya sai yanzu ya bi kirce ya tuce ya ce ni da ne cikakken da ko wanda ya sai wannan tuce yanzu in ma kai wannan tuciyan zuwa gobe da safe kana iya zama bawa da darajar da akuya ba ta kai ka daraja domin aka kai akuya kasuwa za a saida za a bata abinci za a bata ruwa waɗansu ma sai sun wanke akuyar saboda ta ƙara fitowa da kyau kai ko ana iya zuwa a kama ka a ɗaure ka a tamki a kai ka daji kila ko ka tsamman mai riga ba shi a cikin jikinka sai ka ji an fara cinikinka za a biya miliyan 10 ku taimaka mana mai biya biyu a kawo bakwai sai kace ana cinikin ka irin yadda ka san ana cinikin akuya amma akuya ta bi ka gata akwai bala'in da ya wuce wannan kana iya ganin wani yanki a ce maka waɗansu ƴan ta'adda sun farma wani gari gabaki daya sun kashe mutum 20 mutum 30 mutum 40 mutum 50 wanda yake san in ka tambaye shi me yasa ka kashe wani bai san da yake ba wanda aka kashe inda a tsaye shi a tambaye shi laifin me kai aka kashe shi ma bai sani ba akwai fitina da ta wuce wannan akwai fitinan da ta wuce a ce yanzu za ka yi tafiya amma daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba ka da aminci dole ka dakatar da bukatuwarka baya ga ana iya biyo ka har gida kenan baya da ana iya bin ka a cikin kasuwa da ire-iren waɗannan matsaloli da fitintunu da suka addabi al'umman arewacin Najeriya musamman waɗannan jihohin da na sayyano sannan ga wani wata fitina da bala'i na yunwa da talauci da kakani kai wanda duka yana mun fada ciki wanda ke ɗaukan albashin 50,000 ya ɗan lallaba a shekaru 7-8 baya ya ɗan lallaba ya ci shi da iyalansa ya ɗan yi alheri na zumunci ya taimaki addini to yanzu kana da bukatu sai ka samu naira 150,000 sannan zai maka abin da 50,000 din can take maka shekara 6-7 baya hanyar samu bai karu ba sannan ga rayuwa ta kara tsada akwai bala'in da ya wuce wannan kaga abubuwan nan guda biyu da aminci tsaro kenan da yunwa to babu jarabawa mafi tashin hankalin da Allah zai mabawa sama da su babu jarabawa da Allah zai mabawa sama da su in ka tsama jarabawa a babin imani shi yasa a cikin Al-Qur'ani mai girma Allah ya goranta mu ƙwarai shawa din ya ba su waɗannan ni'imomin guda biyu li'ilati quraish ila fi marhilati ash-shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نعم من نجابي شيء ألا يقول أن تام قريشاوا شيء وقوم تام ألا مخلص من نداجي وانت يا يمو تقوم شيء يا أمين تدقود غتقولوا يا شيء تقود غيوموا يا أمين تدقود غتقولوا ya ce da ku daga yunwa to mu kuma yanzu gashi a Najeriya mun fada cikin balbalin bala'in matsalan tsaro wanda ya kaje da tsoro ga kuma matsalan yunwa wacce take ta shafi kowa a cikin mu nan me ya haifar mana da waɗannan matsalolin ya kamata mu tsaya mu nazari ko dai mun fusata Allah ne shi ma Allah ya fusata da mu ya dauki mummunan fansa a kanmu kamar da Qur'ani ke cewa falam ma asafunan taqamnani yayin da suka fusata mu in ji Allah ya ce in taqamna min sai muka dauki mummunan mataki a kansu fa ja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin sai muka mai da su muka mai da su aka shodar da su a bankasa suka zama sai dai alkatanawa da su kawai in muna tunanin zamanin sadda wani an yi kaza zamanin waye an yi kaza sai dai a riƙa tunawa amma yanzu ya za a yi wannan zamanin ya dawo zamanin da yake cin hanci da rashawa ya gurɓata ƙasa san kai da ba baki ya gurɓata ƙasa alfarma ta gurɓata ƙasa ba ilimi nagartacce tun daga jami'o'i da secondary da primary duk an koma kawai ƙarya ke gudanar da su ƙarya ke gudanar da su a Najeriya ne ba za ka ba lecturer kuɗi ko ya kisa maka kaci jarabawa a Najeriya ne ake sayan certificate ba ka yi ba ka je ka sayi certificate wai kai ce da su da ka babu nagartaccen ilimi babu tsaro babu hanyoyi masu kyau hanyoyin mu sun zama kamar waɗansu turaku na mutuwa in za a kididdige a shekara hanyoyin Najeriya sun kashe mutum dubu nawa Allah kada ya san iyakansu ga yunwa ga rashin tsari babba bai san shi babba bane yaro bai san shi yaro bane gidajen aure matsala shi yasa alƙali kullum maganar shari'a ne kawai kullun shari'a matsaloli a Najeriya ba su fita dubuwa to ko dai mun fusa ta Allah ne Allah ya mana hukuma ya kamata mu dawo cikin taitayin mu mu gane cewa idan fa mun fusa ta Allah to Allah subhanahu wataala fa ba zai bar mu hakan ba sai ya dauki fassara akan mu al-imam ibn qayyim a cikin littafinsa ad-da'u wa dawa da yake tattaunawa akan sunufi da irin mummunan sakamakon sunufi yace kai zunubi na cutar da gangan jiki irin yadda ka san guba tana cutar da gangan jiki idan mutum ya sha guba a yanzu ba ma ya sha ba akwai guban da yake kawo in aka sa ta wuce ta gaban ka za ta kafar da jijjin da ke cikin ka za ta dakatar da bugawan zuciyarka za ta dakatar da aikin kwakwalwarka da aka cikin sakanni ka mutu ka dauka wani maciji ya sare ya sare mutum akwai macijin da in ya sare ka minti daya ce yawa ka garza ya bar sau saboda irin bala'in hadarin take to haka nan sunufi ke da matsanancin tasiri a gangan jikin dan adam kai ibnu qayyim yace wai ku gaya mu wani bala'i ne na duniya ko bala'in ranar tashin alkiyama wanda yake ba zunubi ne ya haifar da shi ba duk zunubi duk bala'in da ka ga shi a duniya wallahi tallahi zunubi ya haifar da shi duk wani sharri da kaga ya faru gobe kiyama zunubi ya haifar da shi ibnu qayyim ya ta bada misalai yace dauki babanmu annabi adam yana gidan ni'ima gidan jani gidan walwala da kwanciyar hankali ko ga yabo menene fitar da annabi adam daga gidan aljanna gidan ni'ima yace boshi duniya gidan wahala da kuba da azaba me ya haifar da wannan matsala zunubi wa asa adamu rabbahu faghaw wa in kana allah subhanahu wataala ya karbu tuban shi ya gafarta masa amma dai zunubi ya fitar da annabi adamu daga cikin gagaruman ni'ima irin ni'iman gidan aljanna a gefe guda kuma menene ya sabbaba ma iblis Allah ya kore shi daga mulkin sama Allah ya la'ance shi Allah ya bada sunan shi ya nisanta shi da rahama kuma Allah ya biye mishi da la'ana kuma ya umarce mu mu ma bayi mu ta la'anta shi muna neman tsari daga shirinsa me ya jefa shaidan cikin wannan zunubi Yusuf ce daga annabi Adamu yace ba za ka taba ba ta yaya ne an halice shi daga wuta shi an halice shi daga yamma kuma an rasa nan shi ba san ya ba a can annabi Adamu an ce kar yayi sai yayi a nan shedan an ce yayi sai yayi za ka ga kofofin zunubi kenan ai kenan da wannan za ka gane ashe ma'anan ma zunubi shine a ce kai ka ki ko ka ki irin yadda aka ce kai ko a ce ka bari ka ki bari ko kuma ka bari ba duk abin da aka ce ka bari ba shine ma'anar zunubi menene ya sanya Allah subhanahu wataala ya nutsar da mutanen annabi Nuhu aka yi musu ruwan tufani zunubi menene dalilin da ya sanya Allah ya dauko iska ya sanya ta tana ta kadawa kwanaki bakwai da yini takwas akan adawa sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyati ayyamin husuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ba ku san wannan bala'in da tashin hankalin ba kada Allah ka jarabce mu da ita dan kan mu santa amma in kana son ka gane irin wannan bala'in ka je ka samu kasat din da ya nuna abin da ya faru a sunayi abin da ya faru a sunayi lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a musulmi muna fahimtar wannan ka samu kasat din ك kaga irin yadda aka nakalto irin matsaloli da suka faru a garin Sunayi inda iska ke kadawa ruwa yana ambaliya iska tana kadawa ruwa na ambaliya Allah subhanahu wataala ya darkake mutanen wannan yankin duka matsalolin na cikin awa nawa aka yi ta aka gama amma bala'in da ya fada ma adawa sab'a layali wa thamaniyat ayyami iska guguwa da tashin hankali na kadawa ba minti ne ba minti biyu ba awa ne ba awa ne ba kwana ne ba kwana biyu sai da aka samu kwanaki bakwai da yini takwas Allah ce fa asahu fi diyarin jahimi ka Allah ya zalau fi sai ga duk abugurfa ne Allah ya kace kace da su kamun ba su taba zama a wannan garin ba menene ya faru Allah ya musu wannan hukunci hukuncin zunubi mutanen annabi Lut da Allah ya sanya mala'ika cikciko kasar tun daga kasa aka daukaka ta zuwa sama sannan aka kifo da ita sannan aka biye musu da duwatsu jifa da wutan jahannama faj'alna aliha safilaha wa amqarna aliha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id duk azzalimi haka Allah ke mishi me yake fa sakan wannan matsala zunubi menene ya jawo makarun Allah kisne shi fa kasafna bihi wa bidaril arda fa ma kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin zunubi kai duk wani bala'i da kaga ya faru a duniya kawai ka gane an fasa ta Allah ne Allah ya dauki fansa akan bayin shi kamar yadda muka wancan ayan falama afunan taqamna minhum yayin da suka fusata mu sai muka dauki mummunan mataki akan su kuma haka Allah ya gaya mana lokacin da ya nakalto mana irin yadda ya halakar da fir'auna da qaruna da waye da waye sai ya ce fa kullun akhadna bi dhanbi duk cikan su dinnan zunubi suka yi muka kama su da laifin su فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا akwai wanda Allah subhanahu wataala ya aika musu da iska wannan su Allah ya aika musu da tsawa wannan su Allah ya kishe su da karkashin kasa a karshe sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyadhlimakum walakin kanu anfusahum yadhlimun ba zalunta su Allah yi ba su ne bakakin azzalimai sai Allah ya musu irin wannan hukunci hukunci me yema wadanda suka yi musu rasu wuce mishi daki alam tara kayfa fa'ala rabbika bi ashabil fil zunubi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi 'ad irama zati al-'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad hadde inda yake cewa inna rabbaka la bil mirsal duk mutum ya gama tsiyan shi da shegartakar sa Allah yana nan a madakata Allah yana nan a madakata kuma sai ya kama bawa saboda cikin sunayen Allah ko sunan Allah akwai al-muntaqim zuntaqam Allah yana daukan fansa ba za ka ce ai nayi kalashe ke da ya wuce wallahi Allah bai da wannan ba Allah bai da wannan ba akwai zulubin da bawa sai yi Allah ba sai mishi hukuma akan wannan zulubin ba sai bayan shekara 40 akwai daga cikin magabata wanda idan ya gama tasata kan gare masa maimakon ya tsaye ta sababi kawai sai koma ne ya gane ya saba ma Allah shi ma sai koma ya ta istighfar sai ga Allah ya daidaita masa matarsa akwai wani daga cikin bayin Allah ana kiran shi Mansur bin Zafan wani irin bawa ne wanda al-Imam Ahmad bin Hanbal cewa yayi inda za a ce mu Mansur bin Zafan gobe ne tashin al-kiyama ba abin da zai ke kara na musantan Allah subhanahu wataala ya kwara kai ne shugaba ki daya to Mansur bin Zafan ya kai shekara 120 shi ke mutane sallar tarawih yana sauke musu al-Qur'ani mai girma wato Allah ya bar cikin shi da karfin sa Allah bai raunana shi ba aka ce ya aka danka ka yace mun tsara Allah mun kiyaye Allah da kuruciya sai Allah ya tsare mu kuma da tsufa shine thumma radadna wa asfala safili illa alladhina amanu wa amilus salihati dai yadda ka'a take tsare maka alfarmanka to haka nan kuma saban Allah ke ridin gabawa Allah ya kusata da shi Allah ya dauki miyagun hukunci akan sa إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الله يقول وأنك سفرك دم الذي أزامنا أنك موسى سكبوتا مسا سينالهم غضب من ربهم فشن الله سيسوق عقله وذلة في الحياة الدنيا لكسكنشي أرأي والدنيا. الله جوا كذلك نجزي المفترين هكذا دكما سكركيرا كركيرا الزنبي جسا أوت فيجو أوهي سنا يم الله سنا فساك الله هكذا الله زي جيبا مسكس أنشي أرأي والدنيا. إذن الله يجيبا وباوا كسكنشي الدنيا سيكا قدو أبين جكسنينا نسد زوجيا شي سيري تادمش زوجيا دو أبين جكسنينا فانتد هنكلي سيري تادمش ده هنكلي duk abin da ka san yana bada nutsuwa da kwanciyar hankali shi zai rika firgita shi. Duk abin da ka san yana ɗeba kewa ya ji yadda kai dadi sai ya kasance abokin gabanka yana tsananta maka yana shaddada maka. Samun gidan auren da za a kwana bakwai ba isabani ba cikin mina da wahala galibi cikin sabani ko mace da mata yau me ke kai ba da haka zunubi mu ma ba mu je ne cha da Allah ba sai Allah ya hana mu jin dadi da abin da ke haifar da jin dadi. Iyaye a ka'ida suna ba da nutsuwa ne amma akwai wanda idan ya ga dan shi ma sai gaban shi ya faɗi galibi iyaye sun zama kankarau sun dauki makami su kashe wanda suka ga dama su soki wanda suka ga dama ba sa kunyan kowa ba sa kunyan uban kowa gaske bane. Da aka ƴaƴan da ya kamata su zama ƙorrata a ayyu sun koma bala'i da tashin hankali akan iyaye. Matan da ya kamata ta zama ta ɗebe maka kewa kai ta walwala ta koma kullun cikin tashin hankali ta kai ga idan da zaka tsara mataye ka tambayi mata wane ne mafi sharrin mutum a cikin garin nan za ta ce mijinta ne. Allah ya saka ni da shi ba zan taɓa yafe shi ba. Haka ne inda ka samu namiji ka tambaye shi wace ce tafi lalacewa cikin matan garin nan sai ka ji yana ce maka yau can ne shegiyan wai yana nufin matarsa. Sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya tsama cikin ɗaiɗaikun mutane to me da aka yi mana ne ya jefa mu cikin wannan kunci da bala'i zunubi da muke ma Allah subhanahu wataala. Kuma dama Qur'ani ya gaya mana wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk musibar da ta same ku to saboda abin da hannayenku suka yi kata ne. Dauki misalin sahabbai ba dai su ne kololon imani ba an ka tsama annaba da suka da manzanni me Qur'ani ya gaya mana akan su aw lam ma asabakum musibatun qad asabtum mithlaha kuntum anna hadha wa ta'ala Allah amsa Allah ya ba su قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. لوكacin da musiba ta fada musabai aka ci su da yake aka taja musu da hankali suka koma suna tambayan daga ina wannan matsalar ta taso. Allah ya ce qul huwa min عند انفسكم ku ne kuka ja wannan matsalar ان الله على كل شيء قدير. Ashe san ma Allah ba daidai bane sai Allah nan da nan ya dauki mataki. Amma kuma da karshe da suka gane sai suka koma ga Allah sai Allah subhanahu wataala ya gafarta musu. Fa radiyallahu ta'ala an as-sahaba. To haka nan Allah ya tabbatar duk al'umman da ta kangare mu Allah to haka Allah kan batta cikin tashin hankali da bala'i. Akwai wasu ni'imomi kamar yadda na kawo a farko ni'imar zaman lafiya da ni'imar abinci ni'imomi ne wanda yake da al'umma da kaga Allah ya cire mata wannan ni'ima to ya fusata da ita. Akwai hadisi da ya tabbata a cikin sunan al-Imam Tirmidhi da sunan al-Imam Ibn Majah manzon Allah ya ce man asbaha minkum aminan fi sirbi duk wanda ya waye gari a society a cikin jama'a yana da cikakkiyar aminci mu'afa fi jasadi ga lafiyar gangan jiki inda hukuti yawmi yana da abin da zai ci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka annama fi zallahu dunya bi hadafiriha kamun Allah ya tattaro mishi duniya kwanta da kwarkwatanta ne ya danka masa. to amma kuma sai ga wancan aya wadarallahu masalan qaryatan kanat aminatan mu'minatan yatiha rizqaha ragadan min kulli makan fa kafarat bi al-'ibadillah fa adzaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u. Allah ce ga wata alƙarya da tana cikin walwala da nutsuwa da kwanciyar hankali akwai asbiki da jin dadin rayuwa amma fa kafarat bi al-'ibadillah ta kasarce ma Allah fa azaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawfi sai Allah ya sanya musu riga tufafi na yunwa da tsoro bima kanu yasna'un saboda irin mummunan abin da suke aikatawa. Jama'a kafin mu ce don Allah menene babban matsalar a Najeriya? Tsoro da yunwa. To bima kanu yasna'un abinda muka aikata ne fusa ta Allah. Kuma wani san kai irin na dan adam shi yanzu nan yana nan yana ganin ai shugaban kasa ne yake da matsala. Shugaban kasa ne ya jaji ya canje tallafin man fetur. To kai zunuban ka yana yana daga fusa ta Allah. Shin amana, ƙarya, yaudara, kai shirka da Allah wanda ake yi duk ina ka ajiye su kai ba ka da laifi shugaban kasa ne sai tallafi. Ga bid'o'i da ake yi duk kai ba ka da laifi kawai shugaban kasa ne zai bugi kirki ya cire tallafi. Zukatan bayi na tsakankanin ya san Allah ne guda biyu. Yau idan Allah ya aminta da mu Allah zai buɗe ƙofofin arziki. Idan kuma Allah ya fasata da mu hakanan Allah zai rufe mana kofa ga arziki kaman ya ci kanshi a ƙasar nan amma ba mu amfana da arziki. Har sai da na taɓa jin wata addu'a da Dr. Ahmad Bamba Allah ya gafarta masa. Wata addu'a da ya yi ya ce ya Allah muna roƙonka kamar yadda ka sanya ƙaunar Ghana, Mali, Somalia da ina ne a zukatan shugabannin Najeriya to Allah ka sa su ƙaunaci Najeriya haka. Kun gane abin can zancen? Wai ka shugabanni a Najeriya amma tausayinsu yana zuwa Ghana, yana zuwa Somalia, yana zuwa Togo, yana zuwa kaza amma ƴan Najeriya ba su ɗanɗana daɗi da rahama shugabannin ba. To yana ka samu wannan matsala? Mun fusa ta Allah ne sai Allah ya bar mu cikin kunci da wahala. Amma yanzu wani yana da shi wai wani ma cewa shi yayi ma Buhari Allah ya isa. Allah ya san mu wani kai ne za a yi maka Allah ya isa. Ƙarya da haƙinci da cin amana yanzu cikin munin wane ne za a ɗauko amana naira 10,000 a bashi sai fa an bincika ba jama'a sai an bincika. Yanzu idan aka samu wani mutum amintacce a cikin mu har za a ƙanuna shi yanzu ya zama wai wani abin ta goma shi ne har sai an sa mutum a rediyo wai ya zanci kuɗi a maka ya maida wa masu shi. Wasu siyasa shi a rediyo ya nan ke nan ni ba zan iya ba kai ma ba za ka iya ba. Cikin kowane mutum dubu ne kar za ka samu mutum ɗaya ko biyu. Kuna mamaki a masallacin nan ba a satan waya? Ka kai mutum ko masallacin maka da Madina wallahi ana satan waya. To sannan kuma mutane su suna ganin a wani shugaban kasa ne cire tallafin man fetur da shi kenan Allah ya saba zai zabe mishi ba. To kai zunubin da kake yi ba. Waye ya sai tsinci wannan mayan ta 250,000 ya je mai da ita illa ma rahim Allah sai dai wanda Allah ya mai rubuci. Wane ne bai zalunta matarsa a gidan aure? Wace mata ce take biyayya ga mijinta sau da kafa? Kai wane ne yake bin tafarkin ahlus sunna na gaskiya yana addu'a da alkhairi ga shugabannin matukuna? Duk wannan ba laifi ba ne? Ɗaya daga cikin magabata yana cewa da a ba ni dama in yi addu'a da Allah zai karɓa to zan yi addu'a ne Allah ka shiryar da shugaban mata ka dora shi a kan daidai. Ubayl bin Iyab aka ce Allah gafarta malam me yasa haka? Ya ce idan shugaba ya daidaita to mu talakawa mun daidaita kuma ƙasa ya ci ta daidaita amma in muka tsaye ne mu shugaba ya lalace mu ne za mu daskana kuda. To mutane da ke tsine ma shugaba su duk ba su ɗauka su gidi suke yi ba sun ɗauka kawai shi kenan shugaban ƙasa ya cire tallafin man fetur to Allah ya saba taɓa ya biya shi ba. Wallahi inda za a zo kila a bibiyar hisabi kila shugaban kasa ke bin ka bashi kila kun fahimci inda jama'a da kyau da aka tasirin zulubi kenan burin kawo hadisi dai sai mu tsaya akai saboda yanayi da lokaci hadisi ne wanda al-imam ibn majah da abu na'im suka rawaito shi kuma shaykhul albani ya ce wannan hadisi ne hasan manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu abubuwa guda biyar yace khamsun idhabtulitu bihinna yace a'udhu billahi min an tudrikuhunna yace ga wadansu abubuwa guda biyar idan aka tarbace ku da su yace kai ina roƙon muku allah sabon da ke gaban sa ina roƙon ma allah kada allah ya sa ku da wannan zamanin kusa duk al'ummar da aka tarbace ta da waɗannan matsaloli guda biyar al'ummar nan ta bada ta lalace al'ummar nan ta fada cikin tasko da kakani kai ta fada cikin wahala kuma in ba san kishi waɗannan matsalolin da kyawawa ba haka nan Allah zai ba su cin kunci da hukuma da azaba da gidan duniya kafin bala'i ta tashi hankalin ranar tashin kiyama Allah ka tsare mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam tazhar al-fashit fi qaumi qat babu wata al'umma da dai da za su yi al-fasha hatta yu'linu biha su rika bayyana alfasha a karara illa fasha bihi mutahun face sai kaga annoba wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu sai kaga da annoba da miyagun cututtuka sun yadu a cikin wannan al'umma wanda iyayensu da kakanni ba su san irin wannan cututtukan ba cututtukan da yake in ka taso wani dattijo ka ce mishi wai ga yaro an haife shi da ciwon zuciya iyayenmu da kakannin ba san wannan ba wani bala'in hawan jini da kowa ka taba sai a ce maka hawan jini kowa ka taba a ce ciwon suga kowa ka taba a ce ciwon kwalfa kowa ka taba a ce ciwon baya da ciwon kafa kowa ka taba a ce yana fama da ciwon haƙori ciwon ido duk da idan mun lalace sai mun sa gida shi amma iyayenmu da kakannin ba su mu ganin miyagun cututtukan ba dai ne kun mutane za ka sanar da irin wannan yanzu duk cikin mana ku nuna mun wanda ba shi da typhoid da malaria sai dai ba a wani abu duk cikin mu nan marasa lafiya ne sai dai wanda Allah ya warkar Allah ka warkar da mu to manzon Allah ce in dai al'umma tana bayyana banna ke bannan kuma ta bayyana wai a wannan al'ummar tamu ce ta Najeriya ake samun yan zina da yan luwaɗi da yan maluko suna talla kenan wai yanzu ba ma aidi bane kawai sai ka ga wata tsarin riya ta fito a social media ni yar maluko ce ina maluko nayi kaza ne kaza ne kaza ne kaza har abin da take yi sai ta rika faɗi filla filla dalla dalla abin da yake kai da matarka a wadda ba za ka iya faɗi ba ita ko yau a duniya suna kallon ta tana faɗa sannan a ce ba fasata Allah ba jama'a sannan a ce in an faɗa cikin bala'i da hukuma za a yi mamaki satin da ya gabata aka zo ana bani wani labari wanda suka yi kes din suka zo suna bani bayanin da abin da ya faru wai wata mata ne wani mutum yana da matarsa ƴaƴan su shida sai ya aure ya auro amarya wai wannan amaryar a shi'ar maɗugo ce wai sai ta ga ita kuma ba wacce take so sai uwar gidanta da aka duk lokacin girkin uwar gidan ita za ta je ta yi mata girkin ta yi mata shara ta yi mata komi in ta gama sai ta je da ake cince ba nan da ɗaki cikin jin kwanta da sai ta kwanta a bayan ta ta waye ta waye ta waye daga ƙarshe dai wai sai ita amaryar take ce ma uwar gidan ke kan zunubi bai yi mana yawa bari dai in biya ki sadaki sai ta ɗauko kuɗi ta ba ta a matsayin sadaki ta aure ta miji ɗaya kuma yana auren don Allah wannan a tunanin ku ya zama a cikin wannan bannaja da kasanta da nasara da ya faru cikin al'umma shi yana auren uwar gida da amarya amaryan kuma tana auren uwar gida za ta ita uwar gidan tana da maza ma'aurata biyu kenan da namiji da mace kuma wai kar su ribi yi musu yawa bar ta ba ta sadaki ta ba da sadaki irin wannan kasantan kuna jin bai isa Allah ya darka al'umma kan ta ba wai yanzu ma abin ban al'aje bai wai yanzu zina ba ma wani aibi ne haka sosai wanda mutane suke jin zafin shi ka dauko shekara 30 baya duk gidan da aka ce mace ta yi ciki abinda muke cewa cikin shi to gidan nan gabaki daya za ka ba su da kwanciyar hankali da nasuwa amma yanzu dan a ce maka wacce ta ciki kuma sai ka ji to me yake ta ciki to al'umman ta zina da luwadi da alfasha irin wannan ta zubar da jini duk al'umman ta zubar da jini da yawa a cikinta Allah ya cire tallafin shi a kanta ku zubar ku duwa inda yake zubar da jini al'umman nan sai dai kawai laifin da baka bincika ba wanda Allah ya sa bai zo kunnen ka ba amma ba sharri da ba a yi jama'a to manzo Allah ce Allah zai jarabce mu da miyagun cututtuka kuma ga yanan muna abu na biyu manzon Allah ce babu al'umma idan al'umma suka tauye mudu da ma'auni sai Allah ya kama su da fari da tsananin rayuwa sai Allah ya jarabce su da zalincin shugabanni duk al'umman da ta tauye al-miqyal wal mizan al-miqyal duk abin da za a yi mishi lokaci sai ka tauye ka fada cikin wannan duk abin da za a fitar da iyaka sai ka rage ka fada cikin wannan duk al'umman da ta dauki halinci da yaudara da cuta ko a kasuwa ko a gida ne ma to in al'umma ta fada cikin wannan to sai Allah ya rika jarabtar su da yunwa da fai da tsanani sannan shugabannin su danne su su yi ta fifita kansu a kan ku sai dai ku koma kuna ta guna guni kuna zuri kuma Allah ya fushi da ku kamar yadda kiso ma ya fushi da su kuna tsine mu suna tsine ku dama manzon Allah ce mafi sharrin shugabanni kenan shugabannin da kuna musu Allah ya isa su ma suna muku Allah ya isa to a Najeriya ya muke abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk al'umman da ta hana zakka to sai Allah ya haramta mata ruwan sama bai cin dabbobi ma da Allah ba zai musu ruwan sama malamai suka ƙara bayani cewa akwai ruwan kuma Allah ya saukar da ruwan sama ko ya zama ruwan azaba ya rurrushe gidaje ya haifar da ambaliya an yi ma shukan ya bata gonaki dubun dubatan gonaki ko kuma ga ruwan ko da bai banna ba kuma Allah ya hana abincin sara irin jahilin da ta fada mana bara galibin manoma muka samu tsaro daga nan galibin mun kakkari a harkar noma ga ruwan ya sabu ko da a ce ruwan bai kai ba ko kuma a ce ruwan Allah bai fitar da tsarrafin sanadiyar ruwan ba to ina masu ba da zakka akwai mutumin da yake in ya fitar da zakkar dukiyarsa duk talakawan yankin nan wallahi za su wadata sai dai masu mutuwan zuciya masu mutuwan zuciya su kadai ne ba za su wadata ba to amma dai ana zaune wani an zai fitar da dukiya sai ya fitar da dan wani abin da bai takara kariya bayan shi Allah ya riga ya tsara abin da yake so a fitar a matsayin shi ne haƙƙin Allah a cikin dukiya ba a kasar waɗanda za su yi karfin kuma sai su fitar da wani irin fitar ba wanda yake mare kan garin shi da an fahimta jama'a abu na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk al'umman da ta warware alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wata'ala ya dora makiyansu akan su sun koma suna kwace abin da suke ci ma na dukiya da mulki duk al'umman da ta saba alƙawarin Allah me ya alƙawarin Allah a tsaye da tauhidi alam a haqqilikum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim amma shirka ce yawa a cikin al'umma shirka cewa da shirkan zamani da shirkan da ba ku manta da irin matsalolin da muka rika samu ba a waɗansu jihohi kusan galibin garuruwan da kaga Allah ya tarbe su to za ga da irin bannin da suke bi ainihi bari mu fara da jihar mu da aka samu matsalar zangon kata suka kashe musulmi kisan kari da yi a 1988 ne ko na mai kama da nan a ba 1991 wallahi da muka je garin zangon kata muka bincika muka je mun yi kwaliki muna bincike daga zangon kata zuwa samarin kata sai muka samu ai zanane ƴaƴan musulmi suke da ƴaƴan kagare yawa sai wahalar ka saka ga matashin da bai da kuwa cikin ƴaƴan kagare dal asaka zaka san ɗauwan ka kowa ya keke da budurwarsa haka suke ta zana da ƴaƴan kagare sun fasa ta Allah sai Allah ya dauke hukunci a kansu matsalan da ya faru a Maiduguri Allah ya ba su Qur'ani haddansa amma sai suka karkatar da aikin sai suka koma suna bokanci wadanda sai suka dauki Qur'ani abinda za a rika bokanci shi jarabawan da aka yi mana a wannan jihar Allah ya tsare mana wannan jihohin nan ba a nan muka rika samun wanda yake daukan Qur'ani yana sharaka shi ne shi yana sawa a cikin daba ko ba a wannan jihar aka samu ba ga matsaloli nan na kafirci da shirka da Allah take yi an warware ma Allah alƙawari da haka sai Allah ya dauko maƙiyan sai ya dora su a kanmu su suke gudanar da su suka mallake mu in aka ga dama mu yi mu yi in ba a ga dama ba haka ba mu isa mu yi ba ga yana America na shige duniya Faransa na shige duniya amma Saudiya ba ta isa ta fadi a jibi wallahi mun warware alƙawarin manzon Allah alaihi bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin abdu alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu balatin fi an-nar amma ga bid'o'i ne sun cika rayuwarmu cikin mu nan idan ka ga wani ya fito ya ce maka ni ahlus sunna ne har wani ma zaka ji ya ce maka shine sunna sai ko babu irin wannan wani ka ce ya ce maka shine salafiya sallah to ka bari ranan bakin ciki ko ranan farin ciki ya taso a nan za ka gane sunna sak ne ko ko dai kawai dai ana zaman lafiya ne da yake magana ba haraci ake biya ba a kanta kowa ya cikin baki yana faɗin abin da ya ga dama ranan bakin ciki ko ranan farin ciki wani idan zai aure ko zai aurar in ka ga yadda ake shiga da tsara da lalata za ka yi mamaki kuma a gefe guda ce ai gone sunna sak ba gone ila an gani ga bid'o'i nan an kirkiro su a cikin al'umma ga bannanan da fasadi mun warware alƙawarin annabi sallallahu alaihi wa sallam abu na biyar manzon Allah yake cewa duk al'umman da shugabanninta ba su bi aiki da littafin Allah suna bibiya menene ya kamata mu yi daga littafin Allah to haka nan Allah subhanahu wataala zai jefa sabani tsakankaninsu sai kaga mutane musulmi suna haɗuwa a masallacin Juma'a amma wannan wai jami'in shi BRB wannan PDP wannan HIV wannan MPP wannan wane ne haka nan sai kai mu juna ranki wannan ya zo ya mawana wankan tsarki ya zaki shi ta uwa ta uba ya fito da aibobin sai bata shi wannan ma haka zai shi ma ya rama mabiyan wannan kai har jihadi an yi jihadi kun dai san jihadi ko me jihadi ba shine yaki ba an yi yaki a ƙasar nan an yi yaki a jihar Kano tsakankanin mabiya goyon bayan wannan da wannan an fito da makamai ana Allahu akbar ana saran wannan ana Allahu akbar ana saran wannan wani irin gurbacewa ne wuce wannan to jama'a musulmi a takaicen takaitawa dama mun ce zamu dake tsokaci ne a guguje saboda yanayin ba a fara da ba halin da muke ciki a ƙasar nan kowa ya koma ya kalli kanshi ne a ɗaiɗaikun mu ne muka yi ta yin aikin da ya fusa ta Allah aka yi shirka da Allah kafirci munafinci zindiƙanci irin wanda aka gama jiya a waɗansu daga cikin garuruwan al'ummominmu aka zage sahabbai Allah ya tsine mu Yazidawa Allah ya tsine mu Umayyawa
in aka ce Umayyawa mutum na farko da zai fara shiga ciki shine Sayyidina Uthman. A ce matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ana boyewa, yanzu ko za a ce mata kariya ce karo ce, kuna jin wannan ba zai fusa ta Allah ba. Yanzu inda wani ya dube ka ce mallam ai mahaifiyanka karo ce kariya, wani daga nan zai faɗo wa wasu ya kuma. Amma an gaya ummul mu'minina na Aisha da Rana Hafsat an ce duka ruwai ne har in shi a suke irin wannan tabar da za ta fasaji, kuna jin ba zai fasa ta Allah ba. Amma matan shugaban ƙasa, matan gwamna LLA ne, excellency ake kira su, first lady. Amma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kasu yake bane, sai dai a sake su a tsine musu, kuma waɗansu shugabanni sun sa yi, kuma Allah sai Allah ya karya mulki. To ba irin abin da ba ma yi a ƙasar nan jama'a, don haka abubuwan da muke tun daga kafirci da shirka da Allah da manya-manyan zunubai da tozar ta sallah da ƙin biyayya ga iyaye, yara yanzu kowa yana jin cewa ina cin gashin kaina, da ɗauke-ɗauke da zubar da jini da ƙarya da ha'inci a ma'aikatan gwamnati da ha'inci a sana'o'i da rashin manya su tausaya ma ƙanana, ƙanana su ƙi girman manya, da ire-iren waɗannan miyagun laifuffu kansu su ne ba suka taimaka al'ummar mu ta faɗa cikin irin wannan balbalin bala'i da muke ciki. Da haka in muna so mu dawo cikin walwala da natsuwa da kwanciyar hankali, mu zauna lafiya a ƙasanmu, mu ji daɗin rayuwa, man fetur ya zama ba matsalar mu ba, abinci ba matsalar mu ba, kidnappers ba matsalar mu ba, hanyoyi da suka farfashe ba matsalar mu ba, kasuwanni sun daidaita, zama ya kyautata, to mu gyara aƙidoci, mu gyara mu'amaloli, mu gyara halaye da ɗabi'u, mu koma ga Allah, mu riko da littafin Allah, mu riko da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama, mu riko da su kamkam da manzon Allah ce Abu Ali ibn Nawajid. Daga nan sai mu koma mu kasantar da kai ga Allah muna addu'a, to sai Allah subhanahu wataala ya saurare mu, ya tausaya mana, ya rahamshe mu, ya daukake mana bala'i. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذن دعوا توبة لتنتني مقومة الله الله سبحانه وتعالى كما muna kikkiawan zaton zai daukake mu ɗannan musulmi dan waɗannan takaitattun kalmomi da muka faɗi, Allah ka amfani da mu da su ga baki da mu, Allah ka dora mu akan daidai, Allah ka yi mana fitintunu da musibu da bala'o'i, Allah ka yi mana duk abin da ya dame mu a wannan ƙasa, Allah ka sanya mu cikin masu riko da Qur'ani da Sunna, masu bin tafarkin magabata a cikin addini da rayuwa, Allah ka rafe mu akan sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ka karɓi rayuwar mu akan ta a ranar tashin alkiyama, ka tada mu a cikin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.